ありがとうございます。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفرة أنف ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جو الجائرين ومكر المنكرين وظلم الظالمين ونفقة الساخرين وفتنة الحفرة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الفائلين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله فاتن ديغا باتن شزامو dan ƙara bayani akan hadisin da muke ciki na cewa salloli guda biyar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta su akan bawa wanda ya zo da su ba tare da ya wofintar da komai daga cikinsu ba yana mai raini da haƙƙinsu to akwai alƙawarin Allah ko kuma Allah ya yi alƙawari akan sa cewa zai shigar da shi aljanna wanda bai zo da su ba kuma to baya da wannan alƙawari akwai matsaloli a cikin wannan hadisin wato dai hadisin daga farko yana cewa hadathani an malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn yahya ibn hibban an ibn muhayrib anna rajulan min bani kinana tayyid al-muqdaji sami'a rajulan bishan yukanna aba muhammad yaqulu inna al-witr wajib fa qala al-muqdaji fa ruhtu ila ubadah ibn as-samit فاقترضت له وهو رائف الى المسجد فاخبرته بالذي قال ابو محمد فقال عباده كذب ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه فتوانا حديث yana ga mana cewa mutunci ya ji wani mutum da ake ce Abu Muhammad a garin Sham yana cewa sallar mutri wajibi ne mun yi bayani a karatunmu na baya cewa matsayin malamai a game da sallar mutri mafi yawan mazhabobi sun ci kan cewa sallar mutri sunna ce muakkar wannan shine fatawan sahabbai musamman al-khulafa'ul arba'a gaba ɗayan su shine fatawan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama daga cikin su shine fatawan a'imma guda uku daga cikin a'immatul mazahibi arba'a sai Imam Malik, Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal duk sun tafi akan wannan fatawa. Abu Hanifa ya tafi akan cewa sallar mutri wajibi ne ba sunna bane. To illa dai yayi tafsilin abin da yake nufi da wajibi da bambancin wajibi da farilla a wurin sa. Yace wajibi shine ibadan da dole ne mutum yayi in bai yi ba yana da zunubi, farilla kuma amma in yayi inkarin cewa ba dole bane ba za a kashe shi ba. Farilla ko in mutum yayi inkarin cewa ba dole bane yayi raddin hukuncin sa kifani. Allah ya gane da mu to sai shi muhayrin ya tafi da sauri wajen sayyidina Ubadu ibn Samit daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi abin da ya ji daga bakin wancan dan uwa Abu Muhammad ya ce a ba gaskiya faɗa maka ba dan naji manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi na cewa salloli biyar ne Allah ya rubuta ma bawa ko ya rubuta ga bayansa wanda ya zo da su ba tare da ya takaita ba tare da ya wofintar da wani abu daga cikinsu ba istighfafan bi haqqihinna wato shi barin sallah kala biyu akwai mutumin da zai bar sallah yana mai juhudi wato yana mai inkari wajibcin sallah wannan kamar yadda muka sani za a ji ya tuba kwana uku in bai tuba za a kashe shi kafir wato yayi radda wanda zai ga cewa sallah ba wajibi bane ko sallah ba dole bane ko da ko da wani ma'auni ya dogara ya ce sallah ba dole bane haka kuma ilhaqi da wanda yace sallah ba dole bane mutumin da ya inkarin wani sashin sallah kamar misali mutumin da zai ce duk sallah raka'a ɗaya ne kawai misali wali ya'udhu billahi ko kuma mutumin da zai ce a sallah guda biyu ne kawai za a yi saboda Allah ya ce duk biyu wal asali ne kawai a cikin salatul dunuki shamsi ila ghasaqil layli kawai saboda haka za a yi sallah da safe ne gwatan wannan ma rashin sanin larabci ne da wanda ya faɗi wannan ya san larabci to da muktadan nassin a cikin salatul dunuki shamsi ila ghasaqil layli shine ka tashi ka fara sallah tun lokacin da rana ke fitowa har lokacin da rana za ta fara kana tsaye kana sallah shine ainihin ma'anan wannan lafazin
akini salatin liduluki shamsi ila ghasaqil layl, watan daga hudowar rana zuwa fadawa zuwa shigan dare. To kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana me ake nufi da akini salatin liduluki shamsi ila ghasaqil layl a aikace sunne waɗannan salloli guda biyar a rana. To mutumin da duk ya juhudin su ya inkarin su, ko da ya zo da sauran sharuɗa rukunan addini, ko da ya zo da kalmin shahada, ko da yayi abin da ya in dai juhudi ne, akwai bari na cewa watan saboda gajiyawa shine bambanci, ko saboda kawai kasala shine bambanci, amma in dai juhudi ne ya zama bai yadda ba cewa sallah wajibi ne, to wannan ya zo da abin da ya warware kalmar shahadan sa, shine ake cin ridda. Amma idan ya bari ne akan cewa a'a shi kawai wallahi kasala ce kawai shi irin, ko kuma abubuwa sun masa yawa, ya yadda sallah wajibi ne amma baya samun damani, wal iyazu billahi. To irin wannan a gurin jamhurin malamai bai ridda ba, wanda wannan shine fatawan da in za mu tuna sabanin Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal. Ko Imam Shafi'i ya fita kan cewa ba ridda bane, Ahmad ibn Hanbal ya ce ridda ne shahararren kisan da tsakanin su. To wannan shine wanda ya bar sallah istighfafan li haqqihinna, wato ya bari saboda sakaci da haƙƙin su, sakaci da haƙƙin sallah. Mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta a baya a ya ce duk mutum ya farkon abin da ake dubawa ayyukan bawa shine sallah. Idan ta cika sauran ayyukan ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai duba ba, idan bata cika ba to shikenan kuma wannan sai abin da Allah ya yi shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya laffafa da mu. Kana lahu inda Allah ahdun an yudkhilahu aljanna, to wannan irin mutumin to alƙawari ne ga Allah ya shigar da shi aljanna. A satin da ya gabata mun ce za mu tsaya nan wajen abin da yasa akwai sabani mai girma tsakanin ahlus sunna da mu'tazila da wasu wanda suke tare da fikirar mu'tazila kamar zaidiyya daga cikin shi'a, cewa Allah subhanahu wa ta'ala su a ganin su musamman mu'tazila, Allah subhanahu wa ta'ala tun da ya ce in ka bauta masa zai sa ka aljanna, in kai kaza 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 zai sa ka almutum aljanna, in wanda yake kaza 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 zai sa shi wuta, kuma Allah subhanahu wa ta'ala al'adl ne, mai tsananin adalci. To tun da haka ne to Allah subhanahu wa ta'ala sai wal iyazu billahi sai suka yi masa tilas, suka ce to shikenan duk wanda yayi biyayya ga Allah to lallai sai Allah ya sa shi a aljanna, duk wanda ya saba ma Allah to lallai sai Allah ya sa shi a wuta. To Allah ba a masa tilas, ahlus sunna suka saba masa, suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, Allah ba a tambaye shi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana fa'alu bima yurid, Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da yake. Kuma idan har aka ce shikenan Allah subhanahu wa ta'ala saboda an bi shi, wato Allah yana sa mutum a aljanna a wajen ahlus sunna ba saboda sallan ka da azumin ka bane, yana sa ka aljanna saboda tsaurin karamcin sa, yana sa wanda zai sa a wuce saboda kayansa ne, ba kuma a tambaye shi ne yayi da kayansa. Saboda kayansa ne subhanahu wa ta'ala. Suka ce inda misali saboda aikin bawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi aljanna, to abin zai zama yaktabi at-tasalsula, wato sai ya zama da illa kenan, wato saboda kaza Allah yayi subhanahu wa ta'ala wa iyazu billahi, to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala in yayi wannan kaza saboda kaza, to shi kuma wannan kaza shi ma zai zama akwai. Yanzu misali kai bawa, in kai sallah kai sallah saboda kila kana son ka sami yardan Allah, kana neman yardan Allah saboda wani abu, ko saboda kana son Allah subhanahu wa ta'ala ya saka aljannan sa, kana neman aljannan Allah kila saboda kana son ka sami rayuwa da wani yawacin, akwai dalili. To a kai dalili na karshe to shine Allah subhanahu wa ta'ala, wanda daga nan babu wani dalili bayan nan, ba a illantar da a ce shi kaza Allah yayi don kaza subhanahu wa ta'ala, domin idan muka ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi don kaza ne, to wannan kaza ɗayan abu biyu, ko dai ya zama dole ne ko ya zama da zaɓi, ban san ko an fahimce ni ba. Ka ba mutum biyu naira goma goma, ɗaya bashi yake binka, saboda ka dole ne ka bashi abinsa, ɗaya kyauta ka bashi, saboda kana da zaɓi ka bashi, ko to shin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wanda ya aikata alkhairi a aljanna shin dole ne ko da zaɓi ne? idan dole ne wal iyazu billahi wani abu ya zama yana da kahariya wal iyazu billahi akan Allah wal iyazu billahi ko wani abu watan wani kanun yadda ni doka da ni da kai muke da wata doka da muke bi to wal iyazu billahi an mai da Allah ma yana bin wata doka ce idan ko da zabi ne zabin sani ya soyayye to ai kuma maganar illa bai taso ko maganar illa bai taso ba cewa ai saboda kaza ne domin tunda zabin sani to ashe in zabin sani ya sa wanda yaso a cikin aljanna ya sa wanda yaso a cikin ta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misalan wannan da dama a cikin addini mutumin da ya rayu aikin sa gaba ɗaya mummuna ne yazo mutuwa ma ya ƙara mummunan aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi shi ya sa shi a aljanna ko ga wannan mutane guda uku hadisin Bukhari wanda sun zo ɗayan su ya rayu yana jihadi har ya mutu ɗayan su ya rayu yana sadaka har ya mutu ɗayan su ya rayu yana ilmantarwa har ya mutu almanzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe su ranar tashin kiyama a gama komai ga aikin dai a zahiri yace a tafi wuta aya ubangiji mun rayu muna kaza muna kaza muna kaza yace ai kuni ne dan mutane su ce kuma sun ci saboda haka a cikin dan haka Allah subhanahu wa ta'ala baya karba sai abin da aka yi da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba a masa tilas wato bawan sa baya masa tilas a cikin abin da zai ma bawan dukan mu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahman sa da mahdin fadlin sa wato kai kana bauta ma Allah ne subhanahu wa ta'ala don Allah ya cancanci bauta don Allah ya cancanci bauta kana bauta ma Allah ne don Allah ya ce ka bauta masa akwai shahararren hadisin wannan mutumin ko a wannan mutumin banu Isra'ila wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma mala'ikunsa ku duba ku ga yadda bayina suke ya aike su yace su je su sami bawan sa bayi su ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shekarar ka 70 kana bautan Allah baka da aiki sai ibada amma a gaya maka Allah ya ce kai dan mutum aka zo aka gaya masa yace to ai shi dama bawan Allah shi wajibin sa yema Allah abin da Allah ya cancanta shi kuma Allah duk abin da yaso sai yayi shi to shi kayan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yace to yamku Allahu ma yasha wa yutabbi so da haka ba wai shi kadai ba al'umman musulmin zamanin sa ma gaba daya Allah ya gafarta musu wato dai wannan yana nuna mana cewa a binda ake nema daga bawa ka zama kana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba dan kuma so da yawa muna kuskura fahimtar abin da ake nufi da bautan Allah dukan mu da yawa muna dauka an ce bautan Allah farkon abin da yake zuwa ga kwallon musalla azumi hajji irin waɗannan abubuwan hukunsu zahira wanda yake hadisi ya inganta a sahihin Bukhari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wata mata sahabbai suka zo suka sami su ya Rasulullah wannan matar tana kiyamun layi ba ta bacci tana azumi tana ibada ba ta wasa da farillan addini dai gaba da amma kuma makwabtanta na kuka da ita manzon Allah ya ce yar wuce ce makwabtanta na kuka da ita manzon Allah ya ce yar wuce ce sura ka shi mun gane shi addini a wajen Allah subhanahu wataala gaba ɗayan sa gaba ɗayan sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wani inna ma buhittu li utammima makarim al akhlaq ba ai ko ni dan komai ba sai dan in cika kyawawan halaye wannan ba abin ajewa bane a cikin addini wato yanzu yanda kuka dauka wanda kuma ba mun kadai bane kuma wannan shi ya haifar da cutuwa da kuma ci bayan da muke ciki al'umman musulmi muna jingina ma addinin abu da yawa wanda yake fashin addinin ka wani malami yana magana akan muhimmancin kyautatawa a addinin musulunci da yadda addinin musulunci ya dauki kyautata aiki dan Allah kadai bambancin addini kenan da materiality da watan tsare-tsaren duniya na watan ka bani in baka me zaka samu dan kai aiki shi addinin musulunci kana yi ne dan Allah wannan noman da kake yi kana yi ne dan Allah wannan kasuwancin da kake yi kana yi ne dan Allah likita da yake shiga cikin ma'amali ya aiki yana yi ne dan Allah wato duk aikin da mutum yake yi kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya wuce wasu mutane suna rufe kabari sai yake cewa su gyara kabarin da kyau shine hadisin da ake cewa na umarni da baje kabari wanda an kado tun daga farko ma dai kabarin ma wajen haka shi aka ce ai lahad ko wanda aka yi lahad yafi muhimmanci yafi girma domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da ai masa kuma shi aka yi masa sannan an rufe kabarin kuma a gyara saman kabarin a bace shi tasmiyar da manzo Allah ya ce ba kamar yadda wasu garka fahimta ba abinda tasmiya yake nufi wato a gyara shi da kyau kar a bar shi haka nan kawai kamar an tara kasa za a yi laka za a yi bulon kasa ne ko menene to malamin yake cewa yanzu wannan ya ishe mu mu fahimci muhimmancin kyautata aiki a addinin musulunci idan har mamaci addini zai umarni a yi masa irin wannan kyautatawa a wanke shi da farko mamaci gawa a wanke shi duk inda datti yake a jikinsa da farko a fara cire wannan dattin a wanke shi a rurrufe kafofin da ake zaton fitan wani abu na datti a rufe shi da kyalle mai tsafta mai nagarta sannan a ɗauke shi wurin da za a rufe shi ma ba a haka shi anyhow wannan mamaci kaga wanda duk kake ma wannan abin ba ya da rai to ka gane cewa ana yi ne dan Allah kawai domin ba ya da wani abu wanda zai saka maka da shi koko ba ya da wani abu da zai amfana kai tsaye shi da wannan abin da ake yi gaba ɗaya ba zai maka amfani ba shi to haka kuma za mu samu a cikin hadisin haka za mu samu kuma a cikin hadisin can na fasila ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake fada lautu qamu sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata Allah ya kuma hatta ya grisa Allah ta kuma hatta ya grisa fa ya grisa da za a ce kiyama za ta tashi a hannun dayan ku akwai dan dabino shine mafi wahalan abin da yake fitowa mawuyaci ne mutun ya shuka shi ya ci mawuyaci ne mutun ya shuka dabino shi da kanshi ya ci sai dai ayyansa galiba sai dai kuma in ya shuka yana karami kwarai kila ko kuma wasu nau'o'in fasilan dabinon masu yi a karamin lokaci kila shekara goma ko kasa da haka to amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da tashin kiyama za ta zo a hannun ɗayan ku akwai dan dabino in ya iya ya shuka dabinon kafin kiyama a busa ƙaho to ya shuka ba zai shuka ma Allah Allah wacin yana yi ne dan Allah kawai wannan shine manufan aiki a addinin musulunci inda ake son musulmi ya iso kenan kai aiki mai kyau dan Allah kawai ba dan neman komai daga wajen wani ba shi kuma Allah subhanahu wataala ya cancanci ka kyautata aiki saboda shi dukan mun san ingantaccen hadisin sayyidatuna Fatima alaiha salam ko wanda lokacin da aka zo aka same ta tana ta wanki dirham tana goge shi tana share shi tana tsage baki wato tana sashi cikin turare aka tambaye ta wannan me yake yi tace wallahi za ta sadaka da shi a hannu mafi girma za ta ba wanda yafi cancanta baiwa ne shi yasa take tsage bashi domin Allah subhanahu wataala za ta ba miskini ne saboda Allah amma yanzu dukan mu nan al'adar mu shine da zamu ga mutum misali ya gina makaranta ta zamani wanda ake karatu ilimin zamani can kuma wani ya ji ake gina makarantar alkur'ani guda goma wannan ya zo ya gina na zamani guda goma wancan mai gina na alkur'ani shi ne mai yin aikin Allah shi ne mai aikin addini a ganin makarantun islamiyya ko ta ce yana aikin addini ko ya gina masallaci amma wannan wanda ya gina waɗannan na karatun zamani ba ma a gani in fact shi kanshi kiran shi karatun zamani jawuri rashin adalci karatu duka na Allah ilimi duka na Allah ne ya danganta kawai da yaya mutum ya babbaka shi to ba za mu zama kuma abin mamaki da yawan mu ma wanda suka kai muƙamin su suka yi nisa a cikin tafiya na musulunci amma har yanzu suna da irin wannan tunanin a cikin ƙwaƙwalwarsu cewa yi ma Allah subhanahu wataala shine ka gina masallaci ka gina makarantar alqur'ani da islamiyya amma wanda ya gina wani asibiti misali ko wanda ya gina wata makaranta ta zamani
wacce za ta amfani mutane su tazu su fari aikin yi su zama al'ummar musulmi masu karfi, wannan duka ba a kallon shi gaba ɗaya akan yayi aikin Allah. To dole mu canza wannan tunanin, dole mu canza wannan tunanin, mu kalli rayuwarmu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala muke nufi da ita, komai namu muna yi dan Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شيكم الله سبحانه وتعالى مودا ما كاينش مودا ما كاينش تندكم كي كاين سبي توباك مجانا تشيوان ميزي ما كاين كي باتشني جيبو كي رشيبا بس أنا أقول كي با كي تد ناسني أي كي ناك ناسني شي كان شي شيني أكي تشيو أبو نوني بو لو كتند الله سبحانه وتعالى يتي مشي بودي مثلا يتي أبو بنجي أبا يتزيني مغودي lokacin da ya fito daga cikin bakin kotu yace to ka gode mun yace abin yin godiya ubangiji domin ai in na gode godiyar ma tana buƙatar in maka godiya akan ta ni wa gode maka taya so da haka Allah subhanahu wataala sai ya gode maka kansa da kansa sai ya ce alhamdulillah ko to amma sai ya ce menene mu godiyar mu in malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur menene godiyar mu mi aiki mi aiki da Allah subhanahu wataala yake so shine gode ma Allah ka zauna kana zikiri subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah amma jikinka zai gode ma Allah zuciyarka ba ta gode ma Allah kana godin alhamdulillah amma kuma kana jin cewa kai dai duk rayuwa ta taru ta kunta tan mata ko ko kai dai kaza na'am kana da ladan tasbihi bakinka amma baka sami cikakkiyar godiya ba ko wata ranar Imam Shafi'i Allah ya kara masa yarda ya zo ya sami wani almajirin sa ya aje ruwa a ranar wai zai sha yace me yasa kake so aje ruwa a ranar wai zai ce saboda kada ya ba ransa wani rago ne nata kada rai ka zama tana da wani haddi yace a dan tsana ka sa ruwan ka a randa ya sanyi in ka sha in ka ce alhamdulillah zai gabobin ka su taya ka cewa alhamdulillah amma idan ka sha wannan ka sa a ranar ka sha kuma ka ce alhamdulillah zai zama takallufi kai na fadin alhamdulillah to muna buƙatar ba wai zikirin Allah subhanahu wataala shine zikirin da ake yi da harshe ba ana son zikiri ya wuce harshe ya shiga zuciya ya wuce zuciya ya shiga ruhi ya wuce ruhi ya shiga sirri ya zama gaba ɗayan sarayanin mutum zikirin ambatan Allah ne godiya ga Allah ne shine abin da muke nema kuma a duk mamaki kamar yadda muke faɗi da yawa misali mutanen da suna da rabo cikin ma'rifa to amma kuma har yanzu su ma suna cikin wannan duhu na bambance na ganin cewa makarantar da aka yi ta islamiya ita ce dan Allah makarantar da aka yi na zamani ita ba dan Allah bane wanda ya je yake za wanda duka wadannan tahayyulat ne wanda dole mu gyara su dole mu gyara su duka rayuwar dan adam ya kamata ya zama dan Allah ne Allah ya jannata dan alayhi sallahu inna Allah ahdu insha azabahu shi wannan Allah subhanahu wataala bai masa wani alƙawari ba idan Allah subhanahu wataala ya so ya azabtar da shi zai azabtar da shi wa insha adkhalahu aljanna in Allah subhanahu wataala ya so ya shigar da shi aljanna zai shigar da shi aljanna Allah subhanahu wataala yana shigar da kowa aljanna da rahman sa ne yana shigar da wanda ya shigar da shi wuta ne da adalcin sa ne sannan kuma ita kanta sallah a nan wurin zuwa da ita ba tare da istighfari da hakiya ba ya faɗu da abubuwa da yawa na farko zuwa da ita akan lokacin ta kar a fita daga cikin lokaci kar a yi ta ba a cikin lokaci ba na biyu zuwa da ita watan tare da cikakken huzurin zuciya tare da cikakken huzurin zuciya ya zama bawa yayin sallan nan zuciyar shi yana tare da Allah subhanahu wataala cikakke lokacin da yake sallan nan yace Allahu akbar da gaske Allahu akbar din ya faɗa watan ya bar kowa da komai in ba Allah ba to wanda kuma duk bai samu wannan ba to ya shiga cikin istighfarin bi haqqihin nan saboda dai Allah subhanahu wataala ya lafafa mana mun karanta hadisi a baya hadisin Abu Talha wanda ya tuna gonar sa yana sallah ko yace ya bayar da gonan dan Allah subhanahu wataala haddathani an malik an abi bakr ibn umar an sa'id ibn yasar qala kuntu asiru ma abdullah ibn umar bi tariq makkah qala sa'id falamma khashitu subha nazaltu fa awtartu thumma adraktuhu fa qala li abdullah ibn umar ayna kunta fa qultu lahu khashitu subha fa nazaltu fa awtartu fa qala abdullah alaysa laka fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun fa qultu bala wallahi fa qala inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yutiru ala alba'ir wannan hadisin arwaice shi daga Imam Malik daga Abu Bakr ibn Umar daga Sa'id ibn Yasar
yace yana tafiya tare da sayyidina Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yarda a hanyar Makka sai Sa'id yace lokacin da ya ji tsoran asuba ta riske shi sai ya sauka sai ya wuce wato matsalan wutri matsala ce wacce take tana da fadi kamar yadda muka fadi malamai sun yi maganganu da yawa lidara tace a cikin wani kauli da Ibn al-Qasim ya ruwaita daga Imam Malik har da mutum zai shiga cikin sallan asuba sai ya ci na wutri to ya halatta ya yanke sallan asuba ya wutri tukuna saboda muhimmancin ta wato ya wutri tukuna sannan ya sallan asuba din duk da ba farinda bane amma saboda shine ma'anar sunnatul muakkadatun din ko da yake dai wannan kamar yadda nace wani kauli ne wani kauli kuma kamar yadda muka sani ba a yanke sallan farilla da kowane sababi sai abin da yake naki din sallan farilla ne kamar mutum ya shiga farilla misali na la'akar ya tuni biya azhar ba to amma in dai ba haka ba to ba abin da yake sa yanke sallan farilla amma dai a arwaye wannan kauli na faɗa dan ya nuna mana matsanancin muhimmancin wutri a wajen ita kuma kanta wutrin me ake nufi da ita malamai sun yi maganganu da yawa a Imam Malik mafi ingancin kauli wanda kuma shine kaulin sa wanda zai tabbatar a nan wajen wutri ita ce raka'ar da ake yi kwara daya bayan an yi watan nafilin dare amma sharadinta ta zama lalle an kaddamar da shafa'i kafin ita ba zai yiwu misali sabanin wasu kamar hadawiya da wasu wanda suke ganin cewa kawai wutri za ta iya zama raka'a daya kawai misali mutum bayan sallan isha'i bai komai ba sai wannan raka'an kwara daya to amma dai wannan kauli ne marjuhi wato mutri a kallanta ta zama tare da shafa'i wanda a kallan shi raka'a biyu an ruwaito abubuwa da yawa domin akwai hadisan da suke nuna ma shi kan shi raka'a biyu ma tare da mutrin kar ayi wato kar ayi ta raka'a uku ko ga suna nan hadisai da dama Imam Nasa'i ya ruwaita Imam Muslim ma ya ruwaita Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sanya wutrin ku irin sallan magriba to amma malamai sun yi maganganu da yawa akan abin da ake nufi da kada ku sanya wutrin ku irin sallan magriba wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine kada a hada ta da shafa'i ba tare da an raba ba misali kai raka'a biyu ka zauna kai tayya ka miki ba tare da kai sallama ba domin zamu gani anan ba jima'a Imam Malik yana ga mana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabawa in yi raka'a biyu yana yin sallama har yi ma magana yi wasu abubuwa sannan kuma ya dawo yi wannan raka'a ɗayan ta wutri ko da yake an ruwaita ba hakan ba misali akwai hadisin Nana Aisha wanda Sa'id ibn Hisham ya ruwaita daga wajenta ko wanda ya tambaye ta yaya Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallah ta ba shi wata kaifiya daban wanda ba kaifiyar da muka sani ba kenan duk da mun kaddamar salatul layli masna masna wanda yake shine mafi ingancin hadisin da aka yi malamai suka yi ittifaki akai to amma wannan kaifiyar da Sayyida Aisha ta faɗa sai ta ce mishi Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in tashi zai yi sallah yakan yi raka'a takwas gaba daya ba zama fatin ya gaba ɗaya a cikin su zai ta yin raka'o'in in yi raka'a takwas sannan sai ya zauna in ya zauna ya tayya ba zai sallama ba sai ya tashi ya kawo raka'a ɗaya in ya kawo raka'a ɗaya sai ya zauna sai ya sallama yayi wutri kenan na wannan raka'a takwas ne bayan ya zo sallama kuma sai ya kawo wasu raka'a biyu kuma a zaune an manta ne ai ba kuma kasan sai ya kawo raka'a ɗaya kuma bayan nan sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya kawo raka'a biyu a zauni to amma dai malamai sun yi maganganu da yawa a cikin wannan hadisi a ƙarshe dai suka tafi akan cewa wannan raka'a biyun da yake kawo a zauni da wannan kaifiyar sallan wata kaifiya ce da ya taba yi kawai kila so daya ba wai duk da hadisin ya ce kana yaqulu wannan kuma shine hakarin bukatuwa zuwa ga sanin ilmoma da dama tare da fahimtar sunna watan ba za ka fahimci sunna ta hanyar kawai ka sani ashe ya taba yi so ɗaya ne kawai suka ce abin da zai ƙara nuna mana wannan hadisin sayyidatuna Aisha din ita kanta da take cewa kuntu utayyibun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla an yatufa bil bayt ijma'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba haji ba zai so ɗaya ko ita ce hajjatul wada'i kuma wannan hajjin ne yaje yayi da Nana Aisha Allah ya kara mata yarda kuma shikenan hajjin da ta taba yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma kaga hadisi yace kuntu ubayyu ta kasance tana yi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare in zai tafi ya dawafi kafin ya dawafi ana nufin watan tawafu ifada tawafin bayan tahlili na
to yanzu anan kaga so ɗaya ne akai wannan amma ta ce kuntu afal kuma dai ka san dai a umra ba a sa tsare din za a yi dawa ko tunda ana cikin ihram ana cikin libasul ihram saboda haka ba a yi tahlili ba dan haka ba magana a sa tsare dan haka kaga tabbas sana nufin wannan dawafin ne na aikin haji amma ta hada shi da kuntu afal wannan da yake nuna mana cewa shi ma wancan hadisin na Sa'id ibn Hisham ya faru ne so ɗaya da ta sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar irin wancan hadisin shi ma na Nisa'i na Anas ibn Malik da wasu daga cikin sahabbai ma suka rawaice shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wutrin shi yana yin raka'a hudu gaba ɗaya raka'a uku gaba ɗaya a haɗe ko zai tashi ya raka'a farko ya tashi ya raka'a na biyu tashi ya raka'a na uku ba ta iya tsakanin su shi ma an ruwaita amma duk ruwaitansa bai kai ingancin hadisin Bukhari wanda ya faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya yi sallama har yayi wani lamari daga cikin lamurran jama'a sannan kuma ya koma ya raka'a daya ya zauna ya tahiya ya sallama dan haka wannan shine mafi inganci shine mafi shahara shi yasa Imam Malik yace wa huwa allazi alayhi al-amru indana wannan dinnan shine abin da lamari a wajen mu yake kaiwa dan duka dai wannan can din an ruwaice su amma kaman wancan na cewa ai raka'a takwas gaba daya a zauna ai tahiya a tashi ai raka'a daya ijma'in malaman ahlus sunna sai ɗan kankani sun tafi akan cewa wannan khasu ne bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wato wannan abu ne da yake bance manzon Allah tsira da mutan Allah tabbata gare shi kadai bai inganta da sauran al'umma su zama sun sa sallan daren su da wannan tsari wallahi a'a yace to da naji tsoran asuba tana dafta fitowa alfijir ko mun sani idan alfijir yake to ba ku magana mutum ba magana sallan dare kuma yanzu kuma sallah bayan fitowa alfijir shine rakatai min fajr ko da yake malamai sun ce idan bacci ne mutum yayi misali bacci ne yayi har alfijir din yake to wannan zai iya rama sallan shi na wutarin dare saboda muhimmancinta Abu Hanifa kan ya tafi akan wannan wajibi ne ma ko da bayan sallan asuba ne kamar yadda zamu ga hadisin sayyidina Abdullahi ibn Abbas duk da yake wannan hadisi ne wanda yake watan aiki ne na sayyidina Abdullahi ibn Abbas amma dai laysa alaihi al-amal to amma dai Abu Hanifa ya tafi akan cewa ko da bayan an idan da sallan asuba ne mutum zai iya yin sallan wutri ko da bayan shi kanshi ma yayi sallan asuba ne zai rama wutri a ganin sa wallahi a'lam yace sai na sauka nayi sallan wutri sannan na rufke shi fa qala li abdullah ibn umar ayna kunta sai sayyidina abdullah ibn umar yace ina ka kasance fa qultu law khashitu subha fa nazaltu fa wutar yace na ji tsoron sallan asuba ne sai na sauka daga kan abin hawa na nayi wutu fa qala abdullah alayhi salatu fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama uswatu yace baka da koyi ba za ka yi koyi da manzon Allah tsira da mutan Allah tabbata ga shi manzon Allah bai zama maka abin koyi ba فقلت بلى والله يجي أقرأ من ذن الله أبن كوني نيقريني إننا سن أبن ديكي فقال سي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الزعيم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تي ينا يوم متري أكن دفن سا وعشان أنا نانونا منا ونن حديث ما هو مالك في طويش ينا نزور في قرية رسك ya kan kawo hadisai ba tare da ya gaya mana me yake nufi ba to amma yana ishara ne zuwa ga wani abu mai zurfi abin da yake ishara muka rura hadisin da ya gabata yana gaya mana cewa kamsu salawatin katabahunna Allahu alayka fil yawmi wal laylati ubadatu sun sami tace kaza ba Abu Muhammad ko yana gaya mana ba sallan da take wajibi shi wadannan guda biyar ne to wannan hadisin ma yana ƙara tabbatar da wancan hadisin ne amma ta wace hanya mun sani sallan farilla ba a yin ta akan abin hawa ko ba haka ba sallan farilla ba a yin shi akan abin hawa amma nafila ya halatta mutum yayi akan abin hawa sallan sunna ya halatta mutum yayi akan taguwarsa ko akan duk abin da yake hawa raƙuminsa ko motarsa ko jirginsa ko ma menene kan abin hawa yadda dai jirgi mun sani na sha bayani akan aqwalul ulama akan maganar sallah cikin jirgi to Imam Malik yana nuna mana cewa matan wannan ita sallar sunna ce ita ma da farilla ce ba Abdullahi ibn Umar ba zai ce a yi ta akan taguwa ina fatan mun fahimta watan dai yana ƙara tabbatar da cewa sallar witri sunna ce ko da yake har a mazhabin malikiya din ma al-imam al-qarrabi ya kawo aqwal din malaman malikiya cewa mafi yawan su duk da sunna ce sun fi san a sauka da kan abin hawa a yi sai dai idan mutum ya ji tsoron misali gujewan ayarin da yake tare da su ko ko a'a ya ji tsoron dare ko barayi ko wani abu dai haka irin wannan to babu laifi ya zama ya yi akan abin hawa amma in ba haka ba an fi son koda wani nafila haka a nawa ne kai kana kan abin hawa kan tazo zaka wuce to ka sauka da kan abin hawa in dai da mutsafa na sauka din ka yi ta a kasa wallahi ta'ala illa duk lokacin da mutum zai salla kan abin hawa ana son raka'ansa ta farko ya taharrin al-qibla ya taharrin al-qibla wato lokacin da zai takbiratul ihram daga nan kuma duk inda abin hawa ta juya da shi ba ya zama wajibin sa ya juya zuwa ga cigaba da neman al-qibla bayan nan ba wa dadani al-malik an yahya ibn sa'id an sa'id ibn musayyab annahu qala kana abubakr as-siddiq idha arada an ya'ti firashahu awtara وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت أروي ذلك إمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري سعيد بن المسيب الله يكرمه سيردا يكشف سيدنا أبو بكر الله يكرمه سيردا يا كسن شيء دين يسوع واتن كنشيا سيء وتر watan duk sai ta salla da tajar amma baya wutri kafin ya kwanta shi kuma sayyidina Umar ibn al-Khattab ya kasance baya wutri sai karshen dare watan zai yi kwanta ya huta bayan ya yi sallar isha ya yi wasu daga cikin nafilin sa sannan in ya tashi sai kuma ya yi sallar sa na wutri raka'ansa guda ɗaya ko ko wasu malamai suka ce abinda ake nufi sallar wutri anan ana nufin ya ƙara wasu nafila domin fasdin jamhurin malamai sun tafi akan ba a so misali kaye nafilin ta gaba ɗaya ka gama sai bayan kaman kuma awa uku ko hudu sai ka zo kai raka ɗaya kawai ba dai bi ai fasdin amma fasdin kar yayi yawa kwarai in har zaka yi to abin da ake so shine sai ka ƙara zuwa da raka'a biyu sannan bayan ka kai sallama kuma sai ka zo da raka'a ɗayan ka na wutri watan dai ya zama shafa'i yana iftirani da wutri watan koda ba a jere ba koda ka raba su da bayan ka idan ka dan tsaya ka ci dabino ko ka dan sharuwa ko ka yi wani abu ko ka jaddada alola to amma dai ya zama a kusa ba misali mutum ya gama nafilin shi karfe 10 ya kwanta ya tashi karfe 3 ya yi raka'a ɗaya kawai da yawa daga malamai suna ganin cewa ko da jamhurin malamai sun tafi akan cewa wannan ba shine abin da ya dace da sallar wutri ba wallahu alam idan mutum ya zama ya riga ya yi sallar shi ya yi shafa'in sa ya yi wutrin sa ya kwanta daga baya kuma ya tashi zai yi kuma yana son ya salla don daren bai kare ba kuma ya riga ya yi wuturi domin ita wuturi watan ita cikan sallolin daren Allah subhanahu wa ta'ala wuturi ne hubbul wutr dalilin haka sallolin rana sai kake cike su da magriba da wutr kai raka'a hudu raka'a hudu sai ka zo kai raka'a biyu sai kai daya magriba to sallolin darama sai ana so a cike su da asuba da wutr watan kafin azuba kafin asfijir yake to ya zama ka cika su suma da wutri kamar yadda ka cika sallolin rana da wutri to idan mutum har ya zama ya cika da wannan wutrin kuma ya tashi yana son yana fili to malamai suka ce har yanzu yana da dama abinda zai yi shine zai yi raka'a ɗaya a kaulin ashhab daga cikin almajiran Imam Malik zai yi raka'a ɗaya wannan raka'a ɗayan sai ta shafa'a masa wancan wutrin halaba shi bayan nan sai ya ci gaba da kawo raka'a biyu sa gurbadan abin da Allah ya bashi iko in ya gama sai ya ƙara raka'a ɗaya sai ta zo mishi wutri ga duka raka'o'in sa gaba ɗaya wasu kace a ai wutrin sa tana nan innamal a'malu binniyat kawai in ya tashi ya ta sallah masna masna kawai illa in ya gama kar ya wuce ina fata an fahimta lissafin ɗaya ne illa wannan sun kalli cewa ya zama a ƙarshe domin dai misali idan raka'a 20 yake son yi sai ya 10 sai ya wutri ya raka'a da sai ya kwanta raka'a 21 misali yake son yi to in ya farka in ya ƙara ɗaya kafin zama 12 kenan ya kawo 8 ya kawo 1 kaga 21 yayi sai suka ce to ai haka kuma wanda misali idan yayi 10 yayi 1 ya kwanta in ya tashi ya ƙara kawo 10 kawai shikenan har yanzu 21 suna na tsora har yanzu dai wutrin ne sallar sa gaba ɗaya ina fata an fahimta to haka suka fita akan cewa salatul layli kawai masna masna saboda haka faman khafa an yanama autara
lahunna wallahu a'lam. To shi sayyidina Abdullahi a ibn Umar ibn al-Khattabi sai kasance shi sai karshen dare in ya farka sannan sai wannan mutum saboda ya san cewa zai farka kafin lokacin fitowar al-fajr. Sayyidun Musayyib yace amma shi idan yazo a gun kurin kwanciyarsa sai ya wuce dinsa saboda kar ya kwanta bai tashi ba sai bayan fitowar al-fajr. To dan haka idan mutum ya san cewa yana tsoron ya kwanta bai tashi ba sai bayan fitowar al-fajr to ya wajaba ya wuce dinsa. Wajen wajaba nan na wajaban tsananin kamata ba wajaba na farlanta ba. Amma idan ya san cewa zai iya tashi ko yana sa ran zai tashi shi irin wannan ba a so yayi wuturi ba a wannan lokacin sai ya bari sai bayan ya tashi ya idan da sallolinsa gaba ɗaya na dare idan ya ji tsoron ketowar alfijir to sai ya wuce. Wa haddathani an malik annahu balagahu anna rajulan sa'ala abdullahi ibn umar anil witr awajibun huwa fa qala abdullahi ibn umar qad awtara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa awtara almuslimun. فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر المسلمون كاي ربما زال في فقه إمام مالك أروى أتفين بلغات يتشي بلغني كما يقول لك فأتي كل إمام مالك أنا دوانا أسلوب يتشي يا إسان من زال الله أفرع ما تبكى نبيسا يتشي بلغني قبع أي حديث يبو مشاهدين وما دكنسو واتن إسنادي بو مشاهدين وما دكنسو malamai sun tabbatar da isnadin su adam sun tabbatar da cewa suna da asali har dai shi al-Hafiz Ibn Hajar al-Hafiz Ibn Abdul Barri da farko bai iya samu isnadin wani hadisi guda daya ba to amma shi ma wannan hadisin guda daya daga baya an tabbatar da isnadin shi malamai sun nemo isnadin sun hada shi wani mutum ya tambaye sayyidina Abdullahi ibn Umar akan witru ana cewa watu sai za ka ji a can cikin suratul fajr ko والفجر وليال العشر والشفع والوتر كو انا كرنتاوا هكا والوتر تو ديكا ديا معنى ايه واجب هو شن واجبي ني فقال عبد الله بن عمر قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمين sai sai dan Abdullahi bin Umar yace manzon Allah yayi wuturi kuma musulmai ba da sahabban su ma sun yi wutur fa ja'ala ar-rajulu yurajjidu alayhi sai mutumin ya dinga maimaita masa tambaya a wajibin huwa shin wajibi ne shi mun sai da Abdullahi bin Umar yake cewa wajibi ne yana cewa dai manzon Allah yayi sahabbai sun yi anan yana nuna mana watan babu mai ikon cewa kaza wajibi ko kaza haramu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai dai shi ne shari ba wanda yake sai farzanta wani abu ko ya haramta wani abu za ka iya farzanta abu akan kanka kace na farzanta ma kaina yin kaza wannan babu ne ko kaza ko amma ba wanda yake ce kaza farilla ne akan al'umma ko kaza haramu ne akan al'umma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kan dalilin haka sayyidina Abdullahi bin Umar duk da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi bai taba bari ba to amma duk da haka tunda bai ji manzon Allah ya ce wajibi bane yake fadin cewa wajibi ne ina yawan ba mu kissan sayyidina Abdullahi bin Umar ko da wasu almajiran sa guda biyu wanda wata rana yana cikin magana sayyidina Abdullahi bin Umar sai yake cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama naha an al-dhabib wa at-tamri an yukhlaba manzo Allah kira da mutunci Allah tabbata a gare shi ya hana a hada busasshen inabi da dabino a kai da su tare a cakuɗa su a riga sai da su tare sai wani bai ji abinda sayyidina Abdullahi bin Umar ya faɗa sai tambayi wani daga cikin wanda yake kusa shi kusa da sayyidina Abdullahi bin Umar yace menene imam ya faɗa sai yace ya ce manzon Allah ya haramta a cakuɗa zabib da dabino ya haramta maimakon nahacin da shi sayyidina Abdullahi bin Umar ya faɗa yace sayyidina Abdullahi bin Umar ya wai ko da fusata yace kazabta ala rasulullah yace kai ba manzon Allah kariya yace a yanzu yanzu nan kace kaza 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 yace eh ni na ce ya hana kai ka ce ya haramta yanzu kai zaka tashi ranar tashin kiyama wajen manzon Allah ya ce maka ya aka yi kace ka haramta kace ayya rasulullahi kana nufin da kace kai an hana dama kana nufin an haramta ne saboda haka har abin da ma Allah ya ce an hana ko manzon Allah ya ce an hana sahabbai suna jin tsoron su kira wannan hanin haramci ne in ba daga wajen manzon Allah suka ji cewa haramun ba ne.
har abin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bari ba ko suka ji ya ce a yawai tayi ko suka ji ya ce haƙƙun ko makamantan wannan suna tsoron su ce wannan abin farilla ne in ba sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce farilla ba kamar an yi kwana uku a kowane wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bari ko bai taba bari an yi kwana uku a kowane wata ba to amma ba wanda yake farilla ne don ba a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farilla to wannan abin da aka ji daga wurin manzon Allah kenan to ballantana abin da ba a ji ba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kage yana da matsanancin hadari ka gina akan kiyasinka ko ka gina akan ijtihadinka ka ce abu kaza haramun ne ko abu kaza farilla ne domin sai ya zama a kana ma Allah subhanahu wataala kage Allah subhanahu wataala kare ma dabani an malikin annahu balagahu anna aisha zawjan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanat taqulu man khashiya an yanama hatta yusbiha falyutir qabla an yanama ومن رجاء ان يستيقظ اخر الليل فليؤخر وتره ابو عائشة رضي الله عنها مالك يجي يا ان مسا cewon sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda ta kasance tana cewa mutumin da yaji tsoron yayi bacci har asuba ta riske shi to sai yayi wutri kafin yayi baccin sa kamar dai sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu Allah ya kara mata yarda ومن رجاء ان يستيقظ اخر الليل wanda kuma yake da fata da guri cewan zai tashi karshen dare to shi ba laifi ya jinkirta wuturinsa wato ya bari bai wuturi ba sai bayan ya farka saboda ya karasa nafilinsa na dare sannan ya zo da wuturi a karshe bayan wannan nafilin kamar sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda wato duk wanda mutum yayi daidai illa dai mutum kar ya bari alfijir ta kito masa ba tare da yayi wuturi ba wallahu a'lam idan kuma har alfijir din take to ba da ya wuce riba a idan bacci yake yi Imam Malik kamar yanda nace a riwaya Ibn Qasim daga wurin sa yace in ya tashi dole ya ramu wuturi koda ya shiga sallah a wani kaulin ma Ibn Qasim daga Imam Malik din koda shine limamin sallah ya fita daga cikin sallah ya wani ya ci gaba da limanci shi ya je ya wuce ya dawo ya ci sallah koda yake arko yace kuma sabanin haka gaba daya daga Ibn Qasim ne cewon ba zai yanke ba aka kuma ƙara ruwaita riwaya ta uku cewon yana da zabi in ya so ya yanke in ya so ya ci gaba da sallansa wallahu a'lam wa dathani an malikin annasun annahu qala kuntu ma abdullahi ibn umar bi makkah wa as-sama'u mujimatun fa khashiya abdullahi subha fa awtara bi wahidatin thumma kashafa al-ghaym fa ra'a anna alayhi laylan fa shaffa bi wahidatin thumma salla ba'da dhalika rak'atayn fa lamma khashiya subha awtara bi wahidatin ma sha Allah an ruwaita daga sayyidina abdullahi ibn umar daga malik daga ibnati maula abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yarda yace ya kasance tare da sayyidina abdullahi ibn umar Allah ya kara masa yarda a makka was-sama'u mujimatun sama da hadari kwarai wato ghaymu da ghaynu duka suna nufin wato gizagizai din nan gari ke baki ya zama da hadarin da ya hana a ga taurari shine canda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innahu la yughannu ala qalbiko wa inni la astaghfirullahi yawma mi'ata marrati irin wannan ghaynu din ko ghaymu din yana faruwa a zuciya na malamai in ji sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce abinda ake nufi da wannan abin da ya faɗa wato yakan tuna abinda Allah ya tanadar ma al'umman sa wanda suka yi laifi ne na azaba sai ya ji tausayin su da kuma abinda zai faru da su na irin yanzu abin da yake faruwa da na rarrabuwan kalma da yaƙe yaƙe kashe junan mu da kanmu wani kun mutum yana kashe dan uwansa musulmi yana Allahu akbar yana kiran sunan Allah yana kashe dan uwansa musulmi yana kabbar to irin waɗannan abubuwan za su faru tsakanin al'ummar musulmi wanda yake ba laifin su kadai bane ba kuma laifin wanda ba su bane shi kadai wato duniya ce ta cakuri abubuwa su rikice to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cina waɗannan abubuwa wanda za su faru da al'ummar sa sai ya ji damuwa to wannan damuwan da yake ji to sheke sa sai istighfar domin yana damuwa ne akan abin da Allah ya kaddara shi to shi a matsayin sa sallallahu alaihi wasallama ba zai damu ba akan abin da Allah ya kaddara tunda Allah ya kaddara to abin so ne yana son wannan abin koko yana mai yarda da abin da duk Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dalilin haka wannan damuwan sai take sa yana istighfar so 70 ko so 100 a rana sallallahu alaihi wa sallam فخشي عبد الله الصبا سيدنا عبد الله كما سيجي صوران الصبا كده فاوتر دي واحده سي يي وتر دي واحده يا انا cikin nafilansa sai raka daya wanda ta wattara mashi rakawin sa kuma kashaf al-qaym can sai wannan hazan wannan hadar ya yayi faraa anna alayhi laylan sai ya gane ai akwai rabuwan dare ne sau wannan yana nuna mana cewa ni jidau bin najmi asali ne a cikin addini watan amfani da taurari ganin ma qur'ani kirkir ya faɗa mana bin najmi hum yahtadun ko sura ka wanda yace muje amfani da taurari ba to kuma daga cikin amfani da taurari shine amfani da taurarin kasa daga cikin amfani da taurarin sama wanda yace misali zai zo yana neman al-qibla amma ba zai amfani da taurari ba amfani da taurari amfani da GPS amfani da dubo suna kurori wanda za su na maka dubo kuma suna ta'allake ne da taurarin sama to duk wanda yace kuma sannan duk masu fadin ba za su aiki da wannan abin ba wacan suna tanakuri su da kansu ba su duba inuwan su lokacin da suke duba agogo su ga karfe kaza ta yi sannan ba su duba yaya inuwa yake ko ko lokacin da ba inuwan ma ba su duba sannan dukkan su ba wanda ba ya shiga jirgi ya kwanta har ya bacci ma GPS na nuna ma driver jirgi duk wannan layi duk wannan layi har ya sauke shi a inda zashi ba sai zuwa za su jadda su je su ga sun sauka a Amsterdam ba ko in aka danna jidda to jidda za a tafi layin zai ta kai ta har nan amma kuma in aka zo nan aka ce ka tsaya wannan abin da ya nuna ma direban jirgi airport kai har ka sauka zo ka bi shi yanzu kuma ya nuna maka alƙibla sai ya ce a wannan bai halatta ba an saba ma addini da Allah mu ga wannan rudani wannan rudani ne cikin fahimtar addini gaskiya ko ba haka ba sai a ce ai ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a zaton ya faɗi fiye da wannan ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun kuma wannan ana magana da mutanen Makka ne mutanen Madina ne idan ka sa mashriqi a daman ka sa maghribi a daman ka to tsakiye shi ne alqibla wannan wannan karshen ilimi ne wato magabatan mu yanzu wannan zai ƙara nuna maka watan ilimin addini da ingancin shi da muhimmancin shi da kuma kasancewa magabatan mu malamai ne ba akan watan kawai ba su zauna akan fannin ilimi daya ba mafi yawan masallacin da gina shekara 150 200 a nahiyar Afrika nan mafi yawan su ayyul ka'aba suke kallo ainihin ka'aba suke kallo da me suka amfani da ilimi na falak da ilimin astronomy suka amfani suka gane ina ne saitin alqibla suka gina a watan alqibla su aka wannan to amma yanzu shikenan kuma ilimin ya canza riga da ma sanan gabas ya taho da ya canza riga yayi wani dago irin na hawai ya taho ta yamma sai muka ce ba mu san shi ba ai mun rude kenan ai ba nan mutumin yamma bane na Allah shi ilimi ko ilimi na Allah ne ba wanda ya isa ya ce ilimi na shi domin shi ma dauka yayi a hannun wasu ya mishi kwaskwari ma ya baya yanda shi ma ya kawo haka shi ma ya karbo kuma kila daga cikin wanda aka karbo a hannunsu har da babanka ko kakanka a wani lokaci daga cikin lokuta saboda haka zai kamata ku rika watan shaddadawa a cikin abubuwa zai kai mu zama watan duniya ta tafi kwarai mun raba addini da waƙin duniya sai mu raba addini da hakikan abin da duniya take ciki shi kuma duk abin da ya karo da hakika in ba yanka ne ba shi yake zai sa mutane su fara ridda ba dalili alhali addinin da fahimtan ka ne da yanda ka koya mashi ya jawo maka ridda ba addini a hakikanin sa ba ina fata an fahimta da yawa daga mutanen da ba su gane addini suke samun matsala da fahimtar addini kaji suna faɗin munanan maganganu ba dan addini a hakikanin sa bane a dan addini a yanda malamin shi ne ya nuna mashi addinin ya nuna mashi ga yanda addinin yake sai ya gina akan wannan fahimta wanda yake kuma yana tasawur da wannan mutumin ko na addini to shikenan sai a gina akan wannan yanzu ran nan ina jin wani likita yana jawabi sai yana magana wai cewa wai da ana cewa mutum ya hamma ko in yi tari ya sa hannu ya rufe yana so ya ce hadisi ya ce amma a hakika ba daidai bane saboda datti da cututtukan da suke shiga hannu da menene ya manta shine wannan magana wanda daidai wannan ba shine hadisi ba abinda hadisi ya ce ka tofa ma a kafa ka danne da takafanka koko ka dago riganka ka sa ka rufe saboda ba hankacin a lokacin ba ji shi iya kan abin da za a iya gaya maka kenan saboda tsananin matar ka ya da tutar da aka ce ka yi a cikin riga ko ka yi a cikin riga kuma ka rufe na biyu kenan to amma duk sai aka manta da wannan sai aka ce kuma sannan bayan nan addinin ya ce maka duk abin da za ka yi in ka zo ka wanke hannu da wani addini da ya umarni da wanke hannu kamar addinin musulunci in ka tashi bacci ka wanke hannu in ka zo alula ka wanke hannu duk in ka ci abinci ka wanke hannu da addinin da ya umarni da yawaita wanke hannu kamar addinin musulunci to amma duka wannan ba za a kalla ba yanda aka sawwara ma mutane muna magana da wasu likitoci kwanaki suna wata magana nake ce musu wallahi wannan maganar nasu shi yake ja mutane su zo su yi karo da su ce abu ya saba da addini alhali bai saba ba saboda yanda suke bayani su suka sa duk ake samun matsala suna magana ai a likitance ba yanda za a yi mace ta haihu kasa da shekara 18 kuma manya-manyan likitoci ne na gynecology suke wannan magana a likitance duk wacce ta haihu kasa da shekara 18 ta yi irin an yi kuskure ba haka ya kamata ki faɗi ko ku faɗa ba abin da ya kamata ku faɗi domin an haihu kasa da 18 din kuma ana lafiya abin da ya kamata ku faɗi shine ya danganta da yanayin bi'a ya danganta da yanayin girman jiki ya danganta da yanayin halitta da yanayin wurin da mutum ke rayuwa a irin wurin da muke rayuwa nan in karatun ku haka isa zuwa gare shi misali to shekara 18 shine mafi karancin shekarun da zai yi mace ta haihu ba matsala misali amma ku ce kawai shikenan mutlakan mace ba za ta yawa ga abubuwa da suka faru a tarihi kuma mu in dukkan ilimin duniya zai karo da hadisi ɗaya da manzon Allah ingantacce ya zamu bar ilimin duniya gaba ɗaya mu dauke to amma ba yanda za a ilimin ya karo da hadisi ba zai faru ba in kaga yayi karo da hadisi to yayi karo da fahimta na da fahimtan kane da hadisin amma ai ilimin tabi'a shi dama iktishafi so in dai kaga yayi karo ko dai ilimin ba daidai bane koko a'a ba mu fahimci nan sun bari dan Allah shine mai ma'abucin hadisi kuma Allah shine mahaliccin tsabiya to ba yanda za a yi karo dan kayan hadisi duka Allah subhanahu wa ta'ala ya karaka shi yasa abuwa da yawa sai daga baya sai kaga an fahimce su sai a rudi ko ina taba fadi ban sani ba ina ji wata rana anan wurin nace ina karanta suratul inshiqaq wata rana kawai kashewa da kuka ne idan sama'un shaqqat wa adna li rabbiha wa huqqat وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ لِأَلَّهُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ إِذَنْ كَسَاتِ قَالَ فَادِي مِنِنِي قَالَ فَادِي رَافُ فُكَ أَرِّفِي سُأَنْجِنَ جِدَاجِسَ a ceku an ƙara indaji ana ta menene abin da suke ce ma san filin an cike teku ana ta ƙara faɗin ƙasa idan ardu muddat ko muddat ana ta ƙara mata faɗi abin da ba ayar ce kenan ana ƙara mata faɗi ƙasa rafuka duk an rufe su wa alqat ma fiha wa takhallat tabbitar da abin da ke cikin ta ta zama empty menene abin da ke cikin ta da sai a ce mutane maka wanda su aka bibbin ne suke na kabari da sauran su fahimta na ne da mutunta amma ba shi bane girgizan kasa da dare wanta da menene duk dan su hana wannan abin sai duk muka kwashi wa alqad ma biha wa takhallat aka bitar gaba daya ta zama empty to sai menene daga nan sai tashin duniya sai watsa wan kasa saboda abin da ke rike da ita mun fitar wanda duk wannan abin da Allah ya halitta ba ya halitta dan mu kwashi mu rika ado da shi a wuya bane ya halicce su ne a cikin ƙasar nan don su taya ƙasar kamewa ko da tamasu ɗinta da tabbatar da ɗayantuwar ta to kaga wannan nan sai ga abin da yake wa alqat ma fiha kaga alqat wa takhallat mun kalmar ma wa takhallat wa tan ya fita zama empty ban san da me zan fassara shi bane ta zama haliya takhallat daga dukkan waɗannan abubuwan sai kuma Allah ya ƙara maka ya ayyuhal insanu innaka kadihun ya kai mutum kai kadihun menene kadihun mutumin da yake aiki da wahala da wahala shine ka jibo yake aiki da wahala to duk duniya har yanzu an yi ijma'i ba a sami aikin da yake aikin fitar da wannan abin da ke cikin kasa wahala ko duk mawahalci a duniya na aiki to baran wanda yake kokarin fitar da wannan abin da ke cikin kasa ne ka ta innaka ka jibo da Allah ya faɗa mana amma shin mun taba bayyantar dilalan kadihun din nan da kawai dan mun ji kadihun muna kawai da kawawa mun je kasuwa mu dawo to amma gashi wa alqat ma fiya wa takhallal ya ayyuha al-insanu innaka kadihun
no
ila rabbika kadha kage so irin wadannan abubuwan ka duba can suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان كو يجي ده ورانن نن دكي ganin ta da wata Allah subhanahu wa ta'ala ya aje su ne akan wani tsari ko wanne da manufar sa ko wanne da aikin sa da taurari da kake gani da itatuwa dukansu suna da abin da Allah ya faso su yi a bayan kasa dan haka kar a takura rayuwarsu wannajmu washajaru yasjudan وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ سَنَّ اللَّهُ يَسِي يَا دَوْكَكَ سَمَكُمَا سَنَّ كُمَا يَا سَمَكُ مَعَوْنَي يَا سَمَكُ مَعَوْنَي اللَّهَ تَبْغَوْ فِي الْمِيزَانَ كَدَكُ وَتَقِيَا كَاتِكُمْ وَنَّا مَعَوْنَا كُجَيْكُ كُوَاشِ إِتَاتُوَا لَكَ إِنَّ اللَّهَ يَسَى سُكُ سَحَرْ وَرِنْ زِيْكُ مَا سَحَرْ كُجَيْكُ كَشَ دَبُّوبِي هَكَ نَمْ وَيْكُدَ سُنَمْ فَرَوْتَا to wasu cututtuka kila wanda dangobin ke tsotse muku za su fazo a cikin ku haka dai Allah ta zaufin mizan kada ku ketar iyaka a cikin wannan tsarin da Allah ya yi ash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash shajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan kada ku ketar iyaka to dan duka wannan maganganu ne ga suna a cikin alqur'ani shekara 1400 da wani abu me yasa ba mu gane ba laifi na ne ni da kai ba gajiya wannan cikin Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yana cikin mu ne mu da bamu gane ba da muka dauki alqur'ani amfanin shi gare mu kawai mu rera shi liman na kuka muna kuka duk ba mu san ma'anar shi ko muka dauki alaka mu da alqur'ani a masallaci kawai mu je masallaci mu karanta ba mu dauke shi abinda zamu so mu tsotsi rayuwar mu a cikin sa ba ban dauki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun dauka ma kawai shikenan mun dauki janibin tuqus janibin umurni da sallah wa aqimu salata wa atu zakata wannan sune janibin da muka dauka kawai shine addini alani Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ya tsara addini ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya koya mana addini ba mun kuma kusa mu ga yanda sayyidina Rasulullahi yake umurni da tsafta yake umurni da mutum har yanda zaka yanka dabba manzon Allah sai ya koya yanzu nan muka ci hayyar zaka dinna mamaci ba ya da rayyama amma sai da aka koya maka ladabi kula da shi da kyautata masa mamaci fa ya mutu
na
to ina gani rai ina gani rai ya kamata mu rayu tsakaninmu da junanmu masu rai so da aka muka samu kurakurai mu muka ja maka mu kurakurai amma ba asalinmu yana nan da tsaftan shi da tsarkin shi mu ne kawai muka shawwa shi kuma muka taimaki wasu cikin shawwa shi muka taimaki wasu cikin shawwa shi kenan suna bata mana addini mu ma ba mun yadda da bata wanda suke yin muna taya su sai ga mutum yana jin kunya da karatun musaci ko uku ina zaran da ya wuce ko yanzu aka ce ka zo kai muhadara akan jihadi mutum nawa ne za shi iya musamman a Abuja ne kan jihadi sai ga ana jin tsoro kini abin tsoro cikin jihadi wato mun yadda wannan fahimtar da turawa da jahilai suka ba jihadi shine jihadi shi yasa muke jin kunyar mu fadin maganar jihadi wanda kuma ba shi bane jihadi abu daban ne wannan fahimtar na mutane da jihadi abu daban ne to kaga laifina ne da kai in ba mu fahimci da shi ainihin abin da jihadi ke nufi inda ya sani da ya gane cewa jihadi Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi ne dan taimakon wanda aka cuta akan mai cuta kuma har abada ba tsarin da za ta tsaya in ba wannan shi yasa addinin musulunci yana shirye ya yaƙi musulmi saboda haƙƙin wanda ba musulmi addinin musulunci yana shirye ya yaƙi watan dan uwa na jini saboda mutumin na nesa ni haki. Ina yawan fada mai uwa mafi yawan ba wanda ya san me yasa aka fito Makkah. Mafi yawa ba mu sani. Amma fito Makkah dalilin shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kafirai ne mutanen Makkah suka cuta. Wasu kafirai na wani gari mutanen Makkah suka cuta. To kafirin mun sai da alƙawari na taimakon juna da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce a tashi aje a yaki mutanen Makkah saboda sun yaki sun cuci waɗancan kafir. Wanda addinin su iri Yesu da su. Dukkan yawan wasu abubuwa ne wanda muna buƙatar mu nasu mu fahimce su mu karance su da kyau daga addinin mu mu kaddamar mu duniya a suratul mushrikan dinina in ba haka ba dukkan mu muna da laifi akan shawwa musu an addini kuma ba komai ya ja ba wannan battar addini muna dauka addini shine kawai ya tsaya a wannan sallah da azumi shine addini shine ibada ba kuma haka addinin musulunci da suke ya shirya ba wannan ɗaya daga cikin anasu ne na addini mun karanta hadisin wancan matan dazu ta yi sallan ta yi azumin ta yi komai ba kiyamun laili ma ba ta rubuwa da shi manzo Allah ya ce yar wutan tana cutar da makwabci makwabcin nan ba a ce musulmi ne ko ba musulmi ba makwabci dai kawai sunansa makwabci tana cutar da shi manzo Allah ya ce yar wutan Allah ya gane ta فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة yace sai yaga ashe da dare ne tsawo a gaban sa bayan gari ya waye bayan wannan hadarin ya yayi sai ya yi shafa'i da raka'a daya kamar yadda muka yi bayani dazu sai kuma ya kawo ya ci gaba da raka'a biyu bayan yana so ya idar da ya tsayar da sallolin sa kuma sai ya wuturi raka'a daya حدثني عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعه في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ان رويت على امام مالك daga nafi yace sayyidina abdullah ibn umar ya kasance yana yin sallama tsakanin raka'a biyu da raka'a daya a cikin wuturi wato in raka'a biyu zai yi sallama sannan ya kawo raka'a daya sabanin yadda muka ce an ruwaita cewa ana hada su gaba daya raka'a uku tare yace har ma tsakanin su ma in yi sallama zai umurni ai masa wani abu watan ma'ana ya halatta har kai magana ma tsakanin wannan raka'a biyun da dayan hatta ya amura bi ba'dhi hajjatihi wa dadani an malikin an shahabi anna sa'ad ibn abi wa qasim kana yutiru ba'da al-atamati bi wahidatin qala malikun wa laysa hadha al-amalu indana walakin adna al-witri thalathun an ruwaita daga imam malik daga ibn shahab daga sa'ad ibn abi waqqas ya kasance yana yin wutu bayan yayi sallan atama ita ce sallan isha'i biwahi da cin wata yana raka'a ɗaya kawai bayan sallan isha'i qala malik laysa hadha al-amr indana yace imam malik yace wannan kan ba shine aiki a wajen mu ba walakin adna al-witri thalathun yace mafi karancin sallan da za a yi bayan isha'i to ayi raka'a uku a kamar yadda muka fadi a baya shi kan shi raka'a uku malamai sun yi maganganu da yawa kai amma dai mafi karancin sa wanda yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine raka'a uku amma abinda aka fi so shi kan shi raka'a uku ba abinda ake so bane a tsamin da aka fi so akalla raka'a biyar saboda wannan hadisin man sha'a an yutra bi 50 falyaf'al wa man sha'a an yutra bi 70 falyaf'al wa man sha'a an yutra bi 90 falyaf'al a wanda yaso ya wutri da raka'a biyar yayi wanda yaso ya yi da raka'a bakwai yayi wanda yaso ya yi da raka'a tara yayi amma kada ku bacci kuna masu gafala saboda haka yin wutri watan an ce wutri ana nufin shafa'i da wutri akalla kai raka'a fiye da biyu watan raka'a hudu raka'a shida raka'a takwas raka'a goma sai kai wutri wannan shine abinda ake so na watan salatul layli amma idan mutum ya raka'a uku su kadai ba laifi bane idan ya raba tsakanin watan wannan raka'a biyu da daya amma shine mafi karanci watan yayi mafi karancin abinda aka so ayi ne wallahi ta'ala za mu dakata saboda ina da tafiya yanzu nan ina neman afuwa gobe ma ba za mu sami karatu ba domin akwai wani taro a nan wanda yake kuma na san taron ni ma ina cikin sa kuma na san yanayin tsaron kila da sauransu zai hana jadin karatu ma ina neman afuwa da abubuwan haka suke zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai sace mu zuwa kin insha Allah asabar ba mu ci gaba Allahu a'lam zamu hakuri da tambayoyi saboda tafiya na karfe biyu ne dama na tattara shi ne dai don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baka wallahi ala sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam amin amin اللهم اغفر لنا من خشيتك وعافنا بيننا وبين معصيتك وبارك لنا في ذلك وعافنا من كل شر
الدنيا كما صلى الله عليه وسلم وصلنا ما أحييتنا فبارك منا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول محمد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول محمد اللهم انصرنا فإنك الناصر وانصرنا فإنك المنصر اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفطر النبي على رضا تكتير وتفضل الله وشهد التوفيق وتكون هذه الأرض من سيدنا سبحانه وتعالى الحمد لله.